a cewar in ba gaskiya yake ba Allah ya tsine masa abinda cewa shi gaskiya yake rantsuwa ta biyar kuma yace in ƙarya yake Allah ya tsine masa sannan ita ma ta rantsuwa cewa ba ta zina ba ƙarya yake na biyar kuma ta rantsuwa cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in gaskiya yake cewa ta yi zina sannan sai a raba su har abada ba za su sake aure amma in kuma zina aka yi da ita ta dole aka yi zina da ita ta dole wannan al-mukrah ba shi da zunubi wanda aka tilasta shi ba shi da zunubi babu laifi a kanta kuma wannan ba aibi ba ne maimakon mijin kamata ya yi ma ya lallashe ta ya taimaka mata ta fita daga cikin wannan halin tsoro da razani da aka sanya mata ya nuna mata rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafificinku shine wanda yake ya fi kyautata ma iyalinsa amma mutum ya san mace matarsa tana zina kuma bai hana ta ba kuma ya zauna tare da ita to wannan shine addayuf wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba maraki shi shi da busuru duk ɗaya ne to wannan wannan shine abin aibi mutum ka san matarka tana alfasha amma kuma ka ci gaba da zama da ita wannan yana daga cikin abin da yake hana mutum shiga hana mutum shiga aljanna babu laifi idan aka yi zina da ita ta ƙarfi ya zaman tokan cewa a nemi a je a gwada jininta domin a ga bata kamu da wata cuta ko cutar tsidau ko makamantanta wanda yake zai iya sanadiyar wannan saduwa din da ita zai iya kaiwa ya zuwa ga mutum ya zuwa ga namijin ba babu laifi wannan domin yana daga cikin maslahar addini tsare rai tsare lafiya yana daga cikin maslahar addini auren yana nan auren yana nan an samu cutar wannan kuma ya rage kuma su duba su wannan za a ba mu namijin khiyar in aka samu cuta namiji yana da khiyar in ta kamu da cuta wadda take bata warkuwa ita ce wannan cuta ta tsidau to yana da zabi ko dai ya zauna da ita akan cewar ta hanyar yadda za su bi cutar ba ta kai ya zuwa gare shi ba don wajibi ne ya tsare kansa sharaɗin ya zauna tare da ita ya zama to ya tsare kansa daga kan cutar ta kamu gare shi domin bai halatta ya kai kansa ga halaka ba ko kuma ya ce ba zai iya zama tare da ita ba shari'a ta ba shi zaɓi duk wanda dama wani aibi ya zo irin wannan in ya faru ana tabbatar da khiyar ga mutum amma dangane da in an samu ciki wannan ciki ba nasa ba ne ba za a dangana shi zuwa gare shi ba zai zama to ɗansa ba sai dai kawai a dangana shi zuwa ga uwa wal'iyadu billah amma wannan zubarwa abu za a yi zubarwa ba a zubar da ciki musamman aka tabbatar da in ciki yayi wata uku kwana in yi ciki yayi kwana 120 bai halatta an riga an hura masa rai ya zama to mutum zubar da ciki a lokacin nan kisan kai ne kuma idan aka yi sai an bayar da diya qurratu abdin aw ama shine a yantar da bawa ko baiwa a maimakon wannan cikin da aka zubar a raba ga magadan wannan mai ciki sai a raba ga sai a ba mai ita uwar na'am a uwar ce za ta kula da ɗanta uwar ce za ta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu lil firash walil akhir al hajar dan na wanda ta haifa ne shi uba shine zai iya shine zai zama to wali to nan wajen babu zancen wali babu zancen uba gare shi wannan ya ce sun kasance ma'aikata ne suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya wadata su sai kuma muka ji malamai na cewa Allah baya ba da wadata sai ana kasuwanci wannan ai mun taɓa an karanta wannan tambaya wannan ya ce yana so a masa bayanin business na internet cafe a musulunci internet cafe yana daga cikin nau'i na hidima sayar da hidima mutane suka ba mu mutane hidimar zuwa su shiga cikin internet su karanta labarai su samu abubuwa su samu bayanai su biya ka a maimakon iya lokacin da suka zauna suke yin wannan hidimar asali halal ne domin asali ya halatta ka sayar da wata manfa'a ijara ce ijara shine ka sayar da wani amfani kamar ka ba mutum gida ne ya zauna ya kwana ya tashi gidan nan ya kare shi daga zafi ya kare shi daga ruwa ya kare shi daga sanyi wannan amfani da yake samu a maimakon kuɗi ya rinka baka to haka zalika internet kafe ka ba mutum computer da waje da zai zauna da wuta ya amfani da shi ya shiga inda yake so ya samu abin da zai sauke ya sauke ya samu abin da zai gani ya gani abin da zai karanta ya karanta wannan hidima mai hukun wannan ya baka kudi wannan asali ya halatta to amma saboda kan cewar ana amfani da wannan hidima ba ta hanyar da ta dace ba to sai ka dauki matakai ne hanyar da zaka hana a amfani da wannan hidimar ta yanda ba ta dace ba domin in ka taimaki in ka ba wa mutum hidimar internet cafe yaje ya ga hotunan batsa yaje ya ga lalata ko yayi amfani da shi domin yayi sata ko domin yayi zamba cikin aminci ko domin yayi 419 ya amfani da internet cafe din idan ka san abin da yake yi kenan ka makkana shi ka taimake shi wajen yin wannan ka saba ma Allah kuma wannan kudin da kake ci a wannan kudin da kake ci Allah bai sa maka albarka ba domin a cikin neman halal a cikin neman kudin naka kaje ka saba ma Allah madaukakin sarki Allah kuma ya ce domin Allah ya ce wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimaka ma juna akan laifi da shiga cikin haƙin bayi saboda haka anan wajen sai ka dauki matakai da zaka hana wannan in ma ka sanya filter wanda zata hana shiga wadansu wurare waɗanda suke na batsa wanda basu dace ba wa in ma kuma ka rinka muraqaba ka sa masu gadi suna kai koyo daga kaga mutun ya bude irin wannan na batsan kace ba ai kace tashi ka fita tashi ka fita ka warware aka din in ma ya riga in ma ya ce shi sai abin nan in ma ya ce in ma ya biya ka kudin awa daya kuma ya ce dole sai ka dawo masa da kudin awa daya ka bayan yayi wajen minti 30 dawo masa da kudin awa daya ka ga baki daya wannan wake daya ne ba ta gari baka bukatun irin wadannan auraran in kana so Allah ya sa maka albarka haka ya kamata to saboda haka duk da internet kafe wannan shine bayani akan sa sannan kuma shares na bank a musulunci wannan mun amsa wannan tambaya wani yana tambaya me ye matsayin receipt da ba da shi matsayin receipt da ba da shi receipt shaida ne na ciniki shi ma yana cikin wannan yana cikin wa ashidu idza tabaytu ku kafa shaida yayin da kuke ciniki saboda haka idan aka rubuta receipt tamkar wannan shaida ce tamkar wannan shaida ce dan haka babu laifi a amfani da receipt ya ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na rubutu na ƙayyade na rubutu na shaida wanda yake duk shari'a ta tabbatar da su ba sai an bi siga guda ɗaya bane wanda ta zo a cikin shari'a shine kadai wanda yake za a bi dukkan abin da zai tabbatar da haƙƙi a wanda yake Allah madaukakin sarki ya ambace shi sai a yi aiki da shi wajen yin haka amin a kada ka taimaka masa akan sabo yawanci ana yin wannan ne domin a yi alkus in ka san haka kada ka taimaka ka ce ba ma yi mu abinda kawai muke receipt mu abu ne wanda yake na ike daukan sunan kamfanin mu dan haka ba za mu ba mu wani receipt wanda yake zai je rubuta abinda ya ga dama ba sai dai mu rubuta maka abinda kake so ko kuma in kuma kana jin tsoron kan cewa zaka rasa customer ne ka san dabarar da zaka bi wa fit ma'arid manduhatun anil kadib kakkai ƙarya amma kai masa jiwaye da kamar wanka yanda zai san kan cewar ba wai kana koransa bane a baka so dai ka bashi receipt ka ne da wani dalili wanda yake kai ka san wannan dalili sai ka amfani da hikimarka da basirarka na shuna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير
الله تعالى يقول لله ما في السماوات وما في الارض abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa na Allah ne shi kadai wa in tubudu ma fi anfusikum idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kun boye yuhasibukum bihi Allah zai muku bincike zai muku hisabi akan sa fayaghfiru liman yasha Allah yana gafarta yana yafe abin da yaso wayu'adhibu man yasha Allah yana yin azaba ga abin da yaso wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne bisa komai. Wannan ayar ta kunshi yabo ga Allah madaukakin sarki da kirari a gare shi, domin yana daga cikin kirari ga Allah ka sifanta shi da wannan sifa cewa dukkan abin da ke cikin sama da abin da dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa baki daya na Allah ne, mallaka da halitta da bauta. Allah shi ya mallaki dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa lillahi mulku samawati wal ard, mulkin sammai da ƙasa na Allah ne, wato shine kadai mai mulki, shine kadai ya mallaki raqabar komai da komai. Sannan haka zalika halitta, haka zalika halitta, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshir rahman. Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikin su a cikin kwana shida. Saboda haka duk abin da ke cikin da sama, sammai din gabaki daya da abin da ke cikin su da ƙasa, halittar Allah. Haka zalika bauta, haka zalika bauta, duk abin da ke cikin sama da ƙasa bawan Allah ne, ko ya so ko ya ki. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'u. Wannan addinin Allah suke so, bayan kuma duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ya miƙa wuya, ya jawo, ya sallama, ya zama tubawa ga Allah, ko ya ki, ko ya ki, wato taw'an wa karha, yana mai bi, yana mai biyayya, mai sallamawa, wa karhan da kuma tilas. A wata ayar kuma Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda, duk abin da ke cikin sama da ƙasa, babu wani abin da ke cikin sama da ƙasa face shi mai zuwa ne ga Allah ar-rahmanu, yana matsayin bawa, kowa zai rusuna ya sallama ga Allah. Saboda haka Allah ya ce, yema kansa kirari da cewa duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne. Kirari ne domin kaga yayin da Allah yema kansa kirari a cikin ayatul kursi, ɗaya daga cikin abin da ya sifanta kansa da shi kenan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard, abin da ke cikin sammai da ƙasa, da ƙasa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne shi shi kadai. Fa'idar kaddamar da cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard uslubil qasr, dan a nuna cewa na Allah ne shi shi kadai, babu wanda yake da shirka da shi, ba wato ba wanda yake tarayya da Allah a cikin wani abu da ke cikin sammai ko da ke cikin ƙasa. To duk wani abu da kake so, duk wani abu da kake ganin girman sa, duk wani abu da kake ganin kimar sa, ya fita daga cikin sammai ne ko ya fita daga cikin ƙasa, to babu wani da yake tarayya da shi na Allah, ne da haka ne ma wajen Allah. Wani da alladhina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahu fihima min shirk. Allah ya ce ku kira duk wanda kuke so ba Allah ba, duk wanda kuke tsiriyawa ba Allah ba, duk ku kirawo su, ba wani wanda yake da tare, ba wani wanda. Wurid alladhina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharra, ba sa mallakar ko da kutankucin zarra ne a cikin sama da ƙasa. Wama lahu fihima min shirk, kuma Allah ba shi da wani wanda yake tarayya da shi a cikin sama da ƙasa, a cikin mallakar wani abu da ke cikin sama da ƙasa. To Allah yana son kirari, shi yasa yake yima kansa kirari. To sannan bayan yima kansa kirari, sannan kuma ya bayyana hukunci. Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum, idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku, aw tukhfuhu, ko kuka ɓoye, yuhasibukum bihi Allah, Allah zai muku hisabi a kai. A cikin wannan akwai tabbatar da ilimin Allah ga abin da yake zahiri da abin da yake koyi a cikin zuka. Ko ka bayyana abin da ke cikin kake faɗa, kake kullawa a cikin zuciyarka, ko ka kulle shi, Allah ya riga ya sani. Mataki na farko kenan, mataki wanda yake ayoyi da dama duk sun yi shaida akan wannan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, ya san wato ha'incin idanuwa, kuma ya san abin da zukata suka koye. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar, duk daidai ne a wajen Allah wanda ya koye magana a cikin zuciyarsa, wa man jahara bihi, da wanda ya bayyana, wa man huwa saribun fil-layli wa man huwa mustakhfin fil-layli wa saribun bin-nahar, da wanda yake koye kansa ya aiki a cikin dare, da kuma wanda yake bayyana kansa a cikin rana, duk ɗaya ne, daidai ne a wajen Allah, babu bambanci, babu bambanci. Mu mu ne wanda yake miki aiki abuwa ba ma sani. Daga cikin rashin saninmu shine kana zaune da kare a gefe, kare zai ga duhu na motsi, amma kai ba za ka ga duhu na motsi ba, ya ga abin da kai ba ka gani ba. Shine wanda yanzu sanin suke cewa yana gani da infrared, ko abu ne wanda yake Allah ya halice shi amma kai ganin ka ba zai gani shi ba amma shi yana nan amma gashi sai ya sa a cikin halitta wanda su za su gani kai ba za ka gani ba jemage zai ga abin da kai ba za ka gani ba yana tafiya kana ga amma nan ba shi da ido amma ba zai buge da funkan nan ba duk kaifinta yana zuwa sai ya kauce haka zalika kare yana ganin abin da kai ba ha gani kuma yanzu din ilimin din ya nuna shine sai ayi wata kamera ta infrared wanda sujudi yake amfani da ita da daddare in suka sanya ta za su rinka gani za su rinka gani kamar da rana suke gani dide ba za a ce kamar da rana daidai waje da to amma diddan me dan a nuna maka iyakar ka shi yasa sai Allah a cikin halittarsa ya bamu waɗansu abubuwan da kai bai baka domin ka shaida akan wannan ka sallama ma Allah mataki na biyu kenan wato in kun boye abin da ke cikin mataki na farko kenan in kun boye abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana Allah zai muku Allah ya sani to na biyu mataki na biyu zai muku hisabi akai ma'ana zai bincike in Allah ya yi hisabi din nan fayaghfir liman yasha sai Allah ya yaka abin da yake wannan ita ce qira'an nazi wato jawabi akan wato jawabi akan abin da ke cikin zukatan naku jawabin abinda Allah zai yi Allah ya Allah sai atfi akan yuhasibkum billah Allah zai muku bincike binciken nan na Allah in yayi muku hisabi to sai ya fa abin da yake wato wanda ya aka yi masa hisabi ya tabbata kan cewa ya saba ma Allah ya halaka to Allah in Allah ya so sai ya gafe masa fa yaghfir liman yasha sai ya yafe ma wanda yake wa yu'adhib man yasha ya azabtar da wanda yake wannan kuma qira'ar hafs qira'ar asim kamar da muka karanta ta anan fayaghfiru liman yasha Allah yana yafe wanda yake wato bayan yayi hisabi din sawawu akan abin da yake muku hisabi din ne ko ma akan wanda yake bai muku hisabi ba Allah sai ya yafe wanda yake ya azabtar da wanda yake ashe akwai wadansu ayyuka wadanda suke ko babu hisabi Allah zai iya maka gafara kuma ko babu hisabi Allah zai iya maka azaba akan domin duk mallakar Allah abin da yake so yake to wannan aya tana daga cikin ayat da ta zamanto mai tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya rawaito daga hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu qala lamma nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah ila akhir al-aya ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jafu ala ar-rukab sai suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka durkusa akan guyoyin su suna masu kaskanci ga Allah wa qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullifna min al-a'mali ma nutiq an ura mana nauyin bin ayyuka da muke da iko ni da muka sami ikon yi muna da iko mun yi su as-salah an ura mana sallah mun yi was-siyam azmi wal-jihad da jihadi was-sadaqa da zakka da sadaqa wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya gashi an saukar maka da wannan aya wala nuqiku ha ba zan iya ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aturiduna an taqulu kama qala ahli al-kitabain min qablikum shin so kuke ku fadi irin abinda waɗanda aka ba mu littafi jama'a biyu da aka ba mu littafi yahudu da nasara irin abinda suka fadi kuma shi kuke so ku fadi sami'na wa asaina mun ji maganar ka ya Allah kuma mun ki kuma haka kuke so ku ce bal qulu sami'na wa ata'na wa ata'na ku ce mun ji ya Allah kuma mun yi biyayya mun rusuna mun bi mun sallama ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafarka ya Allah muke nema kuma gare ka makoma take falamma aqarra biha alqawm yayin da sahabbai suka yi ikrari da wannan suka sallama suka yi imani cewa Allah ka fada ka ce zaka yi mana hisabi akan azancen zuci to Allah mun ji mun bi mun yadda wa dhallat biha alsinatuhu zukatan harsunan su suka yi kaskanci suka mika wuya suka sallama wato ma'ana suka harshen su ya yadda suka ce sami'na wa ata'na anzalallahu fi ithriha sai Allah ya saukar da wannan ayat ta zo bayan ta آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سواك رشام آير فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إن سكي حكا سي الله يشافه كنش ونن آير يسو كدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا كلفا مري تأيك تأبند بازات إيابا بايا كلفا مري يوم ونعبو سيابن تكيد إيكو تي duk wani wanda kaga duk abin da yazo a cikin shari'a to ana da iko yi saboda haka wato Allah madaukakin sarki abin da yake nema daga gare mu al-Islam sallama ma Allah kada kace zaka yi fito na fito da Allah kada kace ban yadda ba yaya za a yi mun haka yaya addinin ma za yaya za a ce haka in kai fito na fito da Allah abinda Allah in kai ka ba halin yahudu yahudu sune aka ce musu huduma atainakum biquwa ku rike abin da ke cikin abin da muka ba ku ku rike shi da karfi ku aiki da shi an ba su at-taura fa gashi an daukaka dutse kansu yana nema ya fado kansu suka ce sami'na wa asaina sai da tukuna tuka ga dutsen zai fado kansu sannan suka ce sami'na wa ata'ana to idan kai kai ma Allah ya itirazi kai halin yahudu da nasara shi yasa yayin da sahabbai suka faɗi wannan kuma abu ne wanda yake mai tsanani a ce hatta zancen zuci sai an maka misali shi yasa manzon Allah sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zuciyarmu takan zo mana da wata magana wanda muna ganin girman a ce mu furci da ita muna jin girman a ce mu zo mu faɗi mu faɗi haka ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awajattumu yanzu kun samu wannan ya ce zaka sarihul iman wannan shine gaskiyar imani to a ce amma wannan abin da ba zaka yi faɗa ba ma sai an maka hisabi a kai zuciyarka ta rinka gaya maka abubuwa akan Allah wanda bai dace ba ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce da wannan ma sai an maka hisabi kaga akwai tsanani to shine sai Allah madaukakin sahabbai da suka ce akwai tsanani suka ce wannan abin ba za mu suka ce la nufiquha ba za mu iya ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kaji shine ya musu wannan tarbiyya cewa kada ku faɗa haka in kuka yi haka kun yi kama da Yahudu da Nasara ku ce Allah mun ji umarninka mun bi da suka ji din suka bi kamar kai ne a ce kamar kai ne a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma ka san kai bisa dabi'arka ba za ka iya ba kace to wane mutum to Allah ya taimaka to haka ake so ko Allah ka taimake ni mai haka ake so amma wane mai haba ya za ya ce wannan yaushe mutum zai iya yin wannan yaushe za a iya wannan to idan kai haka sai ka jinyo makanka fushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin abinci da hannun hagu sai wani mutum yana wajen yake cewa la astati ba zan iya ba saboda girman kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lastata ba za ka iya din ba sai hannun ya shanye ya sake daga hannun nasa saboda haka idan ka ji umarni na Allah wanda yafi karfin ba za ka iya ba kana jin kai mai rauni ne kai to kai la haula wala quwwata illa billah kace sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir sai Allah ya taimake ka to da suka faɗi haka suka ce ghufrana walakin da suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir sai Allah ya shafa hukunci yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai abinda ba za ta iya ba sai zama to wannan hukuncin an shafe shi sai manzon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an hadhihi al-umma ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafe ma wannan al'umma duk abinda suka yi zancen zuci da shi a cikin zukatansu matsawar ba su yi magana da abin ba ko ba su aikata ba matsawar ba ka faɗa ba matsawar ko ba ka yi aiki ba wato ka bar shi a cikin zuci Allah da ya sani shi zai yafe maka amma kada ka yi aiki da abin da zuciyar ta faɗa kuma kada ka faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya yafe ma al'ummata duk abin da suka yi bisa mantuwa da kuskure da kuma abin da aka tilasta su aikata wa'annan abubuwa guda uku babu kama ba a kama mutum akai abinda yake kayi shi bisa mantuwa ko abinda yake kayi shi bisa kuskure kana tsammanin haka ne ashe ba haka bane da kuma abinda aka tilasta ka sai kuma abinda zuke mutum yayi a cikin zuciyarsa na zancen zuci ko da abu ne na shakka a cikin ko da abu ne na wato tambaya wanda bata dace ba a cikin imani da jefa shakka a cikin zuciyarka na imani ka rinka yaki da shi Allah ba zai kama ka da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shaytan zai zo ma ɗayan ku yace waye ya halicci kaza yace Allah ne waye ya halicci kaza yace Allah ne sai ya ce to waye halicci Allah yace to idan ka ji wannan ya kai ka tafi kace amantu billahi wa ma anzal na yi imani da Allah da abin da Allah ya sauka wato kada ka bi kada ka ci gaba da bibiyan wannan tunani wannan yana daga cikin rahmar Allah. Allah ya ce fa Allah yana yafi abin da ya so ya kuma yi azaba ga abin da ya so. Hisabi shine bincike, hisabi iri biyu ne, akwai niqashul hisab, akwai kuma al-hisabul yasir. Niqashul hisab shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadithin Aisha, man nuqishal hisab udhib, wanda aka yi masa hisabi za a yi masa azaba, yayin da Allah ya saukar da fasofa yuhasabu hisaban yasira. Sai Aisha ta tambaye shi sai ya ce inna ma zalikal ard, wannan shine a buɗe littafi. Al-ard shine ka dan buɗe littafi kai fur haka a cikin littafi, sai akwai mutane da za a yi musu haka, a kawo musu littafinsu a gaban Allah sai a duba fur haka, shikenan sai a kyale su a ce ku tafi. Wannan shine fasofa yuhasabu hisaban yasira, za a yi masa hisabi, hisabi mai sauki. Amma man nuqishal hisab, wanda za a tsaya a bincike shi daya bayan daya, to wannan an masa azaba. Ma'ana biyu ce udhib, an masa azaba. Ma'ana wato za a yi lalle, in aka yi masa wannan ne kashin hisab din, to sai an masa zakir asha, sai an masa azaba. Ko kuma shi kansa ne kashin hisab din azaba ne, wanda aka yi masa ne kashin hisabi an masa azaba, domin ka tsaya a wannan wuri, domin hisabi ba irin hisabin duniya bane, hisabi ne na lahira, wanda zai zamanto ba ka duba damanka ba za ka ga komai ba sai aikin ka, ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai aikin ka, ka duba gabanka ba za ka ga komai ba sai wutar jahannam. Wanda ganinta shi kansa ganinta kawai azaba ne, ballantana kusanci ya zuwa gare ta. To jinsi na uku na mutane sune wanda ba a yi musu hisabin ba, ta tafaka a ce ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. Allah ya samu a cikin su. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, 70,000 su ne farko wanda za a musu ceto, a ce a shigar da su aljanna babu ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin da aka nuna masa al'ummar sa, yace aka ce a cikin su akwai 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. Sai Ukashat bin Mihsan yace ya Rasulullah, ya roƙan min Allah ya sani a cikin su, yace anta minhu. Sai wani shi ma ya tashi ce ni ma a sani ya Rasulullah, ce sabaka ka biha Ukasha, Ukasha ya riga ka sama da ke gaggawa wajen neman alkhairi, ka zama cikin sabiqun, kar ka zamanto cikin almutaakhirun. Walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin, Allah ya san masu gaggawa, Allah ya san wanda suke nokewa, kar ka zamanto cikin yan nokewa. Wata ran in ka noke sai a sha abinan sai shikenan, sai a gama kake. Kaga Ukasha nan da nan yace ud'u Allah an yaj'ala ni minhu, roƙamin Allah, Allah ya sani a cikin su, yace anta minhu, shikenan ya shiga. Saboda yayi musabaka, ka zamanto cikin as-sabiqun, sawun farkon nan kullun a riƙa ganin ka ci, shine musabaka ila al-khairat. To waɗannan su ne, akwai wanda ba suke ba a yi musu hisabi ba a yi musu azaba, wanda ba ake musu hisabi su ne nau'i biyu kamar yadda muka ambata. Yana daga cikin al-hisabul yasir hadithin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito, wani mutum ya ce masa, yabna Umar ma samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa, ya ce me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambato akan annajwa, wato gani na asiri. Ya ce samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yabnu almu'minu min rabbi azza wa jalla, mu'mini yana kusanta zuwa ga ubangijinsa, hatta yada alaihi kanafahu, har sai Allah ya sanya masa rahamarsa, wato sashinsa, fa yuqarriruhu bi dhunubihi, Allah madaukakin sarki ne ya tabbatar da shi zunubin sa, ya sanya shi shida a zunubin sa, ce kai ne kai wannan, kai ne kai abu kaza, kai ne kai abu kaza. Fa yaqulu lahu, sai ubangiji ya ce masa, hal ta'rifu kaza, yace ka san abu kaza, sai yaqulu rabbi a'rif, yace ya Allah na sani. So biyu, a nuna masa ha'incin da yi, ko a nuna masa wata ƙarya da yi, ko a nuna masa wata zina da yi, a ce ka san wani, Allah na sani. So biyu, hatta idza balagha bihi ma sha Allah, har sai ya kai inda Allah ya so, ai ma sha Allah an yablu, har inda Allah ya so ya isar da shi na nuna masa irin ayyukan da yake. Qala, sai Allah ya ce masa, fa inni qad satartuha alayka fid dunya, to na rufa maka asiri a duniya, ba wanda ya san kai wannan fa daga shi sai Allah. Wa inni aghfiruha laka al-yawm, kuma a yau zan gafarta maka, zan yafe maka. قال فيوطى صحيفته سيأباشي تكدنسة تأيوكنسة صحيفة حسناتي تكدركيا وان أيوكنسة أو كتابه أو كتابه كل تابنسة بيمينه أهن دامنسة. وأما الكفار والمنافقون كافريكو دا منافقي فينادى بهم على رؤوس الأشهر سيأكلاسوا أكن إذا متاني بكتع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على رعنة الله على الظالمين أشي وأن ننسوا ينسكي الرياضة على الله يسيني مع الزالب باب زنشان رفع موسى أسيري باب زنشان سترى شيسا مذا الله صلى الله عليه وسلم كتوا كل أمتي مؤافى إلا المجاهرون دكا إن الأمتا سنة تكين أمينشي da kubuta daga bala'i sai masu bayyana sabo masima Allah rashin kunya masima Allah fitana fito fitona fito amma wanda yake abin nan in mutun Allah ya sitir in mutun kai zinubi to kuma ka je ya zaman tokan cewa har ka baka tuba ba kuma haska samu karfin halinka je ka bayyana to shikenan ka shiga cikin wannan wanda Allah zai tona su ala rusul ashhad amma wanda yake boye tsakaninsa da Allah to wannan shi ake kaunan ma cewa zai tuba na
amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أمام الرسول كينان وانا آية كافر مكرن تعتبر مكرن تحديثي دسكزو أكام فللتا kwai hadithin Abdullahi dan Mas'ud a cikin Bukhari wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara al ayataini min akhir surati al baqara fi lailatin kafata wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na karshen surati al baqara sun ishe shi kafatahu me ake nufi sun ishe shi wato wadansu malamai suka ce sun ishe shi daga dukkan wani aikin alkhairi in wannan kadai yayi a wannan daren to wannan ya ishe shi aikin alkhairi ma'ana ta biyu kuma kafatahu sun ishe shi daga yaki daga dukkan sharri sun ishe shi wato hirzi wajen tsari daga dukkan wani abu wanda yake mummuna duk wannan ma'ana biyu tabbatacce ne daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafatahu sun ishe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih muslim daga hadithin Abdullahi dan Mas'ud dai har wa yau yace lamma usira bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi as-sama'i as-sabi'a ilayha yantahi ma ya'ruju min al-ardi fa yuqbadu minha wa ilayhi yantahi ma yahduthu min fawqiha fa yuqbadu minha yayin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tike da shi zuwa ga magariyar tikewa bishiya ce wadda take a sama ta bakwai ya zuwa gare ta ne dukkan abin da ya taso daga ƙasa yake tikewa kuma sai a karba a ɗaukaka shi daga nan a karɓe shi daga nan kuma duk abin da ya sauko daga sama a nan wajen ne yake tikewa sai a karɓa a yi wakasa da shi na wahayi shine inda Allah ta'ala yake cewa id yaghsha sidrata ma yaghsha, yayin da abin da yake lullube wannan magarya ya lullube ta na girman Allah. Qala firashun min dhahab, farashun min dhahab, wadansu wato fari ne na zinari. Qal wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalatha, an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku. Utiya salawat al-khams, an ba shi salloli guda biyar na farilla. Wa utiya khawatim surat al-baqara, aka ba shi karshen surar surat al-baqara wannan aya. Wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al-muhimat, kuma aka yafe ma dukkan wanda bai shirka da Allah a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, aka yafe masa zunubansa da suke kusa shi kusa cikin wuta ka ba irin zunub. Wannan abubuwa guda uku da Allah bai ba wani annabi ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Daga ciki hadda ita kan su amanar rasul, an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani wata taska dake cikin karkashin al'arshi. Shi yasa aka ruwaito wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ma hadith ne wanda yake ingantaccen hadith, wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Muslim, wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da Jibril, sai ya ji wani, sai ya ji kara, sai Jibril ya daga kansa sama ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata kofa, wannan wata kofa ce aka bude a sama, ba taba bude ta ba, wani mala'ika ya sauko bayan doron kasa bai taba saukowa ba, yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mala'ika a lokacin, yace abshir kai farin ciki, binuraini qad utitahuma, da haske guda biyu da aka baka su, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, ba ta uba mu wannan annabi ba kafin kai. Fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara, fatiha suratul fatiha da kuma ayoyi biyu na karshe na suratul baqara. Lan taqra harfan minhuma illa utita, ba za ka karanta harfi guda ɗaya daga ciki ba kafin an baka su, na cikin suratul baqara da suratul fatiha. In ka na suratul fatiha ya zo a hadisin Abi Hurairah, yayin da mutum ya tashi yana sallah ya karanta fatiha, Allah ya ce ya raba sallar fatiha tsakaninka da bawan ka shi. In ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah ya ce bawa na yayi min kirari, arrahmanir rahim bawa na ya yabe ni, maliki yawmiddin bawa na ya girmama ni. In ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sai ya ce wannan tsakanina da bawa na ne, mu raba bi na wa rabbi na bawa na rabbi. To in ka ce ihdinas siratal mustaqim, sai Allah ya ce wannan bawa na ne, abinda ya roka na bashi shiriya. To haka zalika su a wannan amanar rasul, yayin da zaka ce ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, gafaraka muke nema ya Allah, Allah sai ya ce qad fa'al. A wata riwayar a hadithin Ibn Abbas ya ce na'am, eh rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah ya ce eh kar Allah kada ka kama kada ka rike mu, in muka yi mantuwa ko muka yi kuskure, Allah ya ce eh ba zan rike ku ba. Allah kada ka dora mana nauyi irin wanda ka dora mana sa gabace ni, Allah ya ce nayi ba zan dora muku ba. Kai mana abuwa ya Allah ya ce nayi, ka gafarta mana nayi, ka yafe mana nayi, ka taimake mu akan kafirai nayi, duk harafi in mutum ya karanta. To wannan Allah bai ba mu wani annabi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda yake cewa kada wani mutum, kada wani mutum da yayi hankali a cikin addinin musulunci, duk wani mutum da yake da hankali a cikin addinin musulunci kada ya kuskure ya bacci har sai ya karanta ayatul kursi da khawati da karshen suratul baqara, kada ya kuskure ya bacci sai ya karanta wannan. Duk wani mutum da ya musulunci ya rike shi kuma yana da hankali ya karanta. Yara ma a koya musu, in ba za su iya karantawa ba a karanta musu, ai musu ta'awidi da su, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma Hassan da Hussein ta'awidi, yana musu isti'aza, ka karanta musu, ya halatta ka karanta musu, ka tofa a hannunka ka shafe jikin su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa jikin sa ga al-mu'awwidat, yayin da ya zamanto lokacin rashin lafiyar ajalinsa baya iya, Aisha sai ta karanta sai ta tofa tofin a hannunsa sai ta shafa da kansa domin neman albarka hannunsa sallallahu wasallam alaihi. To mutum yara ma ai musu wannan domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƴaƴansa Hassan da Hussein domin a tsira da su daga shirin shaydan tsinani. Allah ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, manzo yayi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa. Wannan labari ne, Allah ne yake bada labari da abinda Allah ne yake ba da labarin akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumini ne, mumini da babu kamar sa, domin kamar yadda yazo a hadisin mafarki da yayi an auna mala'iku suka zo suka ce a auna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka auna shi da mutum ɗaya na al'ummar sa ya bi su aka auna shi da biyu ya bi su sai mala'iku suka ce majunan su ai da za ka tarra al'ummar sa gabaki ɗaya ka auna shi da su da sai ya bi su hada tsui imanin dukkan al'umma tun daga sayyidina Abubakar har mumini na ƙarshe to wane imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa saboda karfin imanin sa yayin daga manyan ayoyin Allah Allah ya sifanta shi da sifar yaqini da karfin imani ce ma za bal basar wa ma baba hasken sa bai karka ganin sa bai karkata ba zuwa ga ga abinda ba a ce ya gani ba wa ma baba bai wuce iyaka ba bai shakka ba bai kokonto ba bai tantawa ba akan abinda ya gani na Allah shi yasa watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin kissar bani Isra'il wani mutum yana noman sa yana noma da saniya ya sa ta tana noma ya tsananta mata sai ta ce ma hulittu li hada ba dan haka aka halice ni ba sai sahabbai suka ce subhanallah al-baqara tatakallam suka ce abin mamaki sarki ya tabbata ga Allah saniya tana magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakinni amantu bihi ana wa abubakar wa umar amma ni nayi imani da haka ni da abubakar da umar wannan shine wato haka Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon mu'mini shine farkon masu imani in aka in yace ai abu shine farkon wanda zai sayyidina Ali yake cewa yayin da idan kura ta turnike wajen yaki yayi zafi yayi tsamari mu dakarun da ake ganin mu ne dakarun sai mu zo mu rinka fakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine mai jiya gaba shine in ba zai ce ku je ku yaki fi sabilillah sannan ya baya ba ko ce ku yi sadaka sannan shi ya maki hannunsa ko ce ku yi sallah sannan shi ya kwana yana bacci in yace ku imani shine farkon wanda zai imani sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya masa shaida Allah ya ce amara rasulu bima unzila ilayhi min rabbi manzo ya yi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minun mu'mine ma sun yi imani da abinda aka saukar musu daga ubangijinsu kullun amana billah wannan an kawo imanin a dunkule me imani shine aka kawo shi a kan bit tafsir da bayani kowanne daga cikin su yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da manzannin Allah wa rusulihi da wa kutubihi da lissafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah imani da Allah shi ne farko kai ka tashi da rububiyyarsa cewa shine kadai a cikin ayyukansa shine kadai mai rayarwa mai matarwa shine kadai mai amfanarwa shine kadai mai cutarwa shine kadai mai wadatarwa shine kadai mai talautarwa shine kadai mai daukakawa shine kadai mai gaskantarwa mai kaskantarwa shine kadai mai bada rufi shine kadai mai kwace shi duk waɗannan ayyukan Allah ka gaskata shi kai imani da Allah a nan wajen sannan kai imani da Allah a wajen ayyukan da kake ma Allah abinda kake ma Allah shi kadai zaka yi Allah kadai zaka yi ma addu'a Allah kadai zaka yi ma sallah Allah kadai zaka yi ma sujada Allah kadai zaka kaunata Allah kadai zaka so irin soyayyar Allah Allah kadai zaka fi tsoro irin tsoron Allah da duk dai sauran ayyuka na ibada da ake ma Allah Allah kadai zaka yi ma kada kai ma wani Allah abinda ake ma Allah la annabi wala mala'ika wala wali wala malami wala uba wala da wala uwa sannan Allah madaukakin sarki yace wa mala'ikati da mala'ikun Allah a jumlace kai duk wani wanda yake mala'ika ne Allah kai kai da halicciwa akwai wannan halitta kuma kai da wanda Allah ya ambata da ayyukan da suke yi a cikin su akwai jibril akwai mika'il akwai israfil ambaton su ya zo a cikin sahihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayat alqur'ani akwai malik shi ma ambaton su ya zo a cikin alqur'ani sauran wanda ba ambaci sunayen su ba ka gaskata su karka ba su sunaye domin ba su sunaye yana daga cikin ilhadi a cikin kenan warware imani kace akwai waɗansu mala'iku ko waɗansu mala'iku daga cikin su hadda wani abin nan a rauƙaya ila kuma kamtan wani kaje kana kawo waɗansu sunaye waɗanda mutane suka ji daga wajen bokayi su ce sunayen mala'iku ne bayan sunayen aljinu ne shaytanu to kada kai haka wanda aka ce sunan su an ambata yana daga cikin mai da suka gaskata su da ayyukan da aka ce suna yi ka gaskata waɗannan ayyuka wa kutubihi da littafan Allah littafan Allah wanda aka Allah ya ce ya saukar da littafai shine kadai ya san iya sanin adadin littafan da ya sani da ya saukar wanda aka ambata mana a cikin alqur'ani mun yadda da su alqur'ani da at-taura da injila da zabura ta annabi daud da sunfu ibrahim da kuma sunfu musa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana su ne suka zo a cikin alqur'ani to duk mun yi imani da su cewa daga Allah suke sune mabubbugar shari'a ga talibai wa rusulihi da manzannin Allah su ma Allah ne kadai ya san adadin su Allah ya ce ya aiko manzanni waɗansu ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma bai gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa dukkan wani wanda aka ce manzo ne na Allah muna imani da shi ba za mu zamanto tamkar yahudawa ba da suka yi da annabawa da suke da aka ambata musu a cikin tsohon alkawari a cikin attaura amma duk wanda suka zo bayan su ba su yi da shi ba ba su yi da annabi Isa ba ba su yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi da annabi Yahaya ba sun kashe shi ba ko ba za mu zamanto kamar Kirista ba Nasara wanda za su ce sun yi imani da waɗansu daga cikin annabawan da suka zo a cikin na Yahudawa a cikin ahadul a cikin tsohon alkawari amma ba su yi da waɗansu ba ko ba su yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Kirista ba su yi da annabi annabi Dawud annabi ba ko annabi Suleiman kawai sarakuna suke gani sarakuna ne su a wajen su gashi ko Allah ya ce inna auhayna ilayka ma auhayna ila inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa isaka wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atina dawuda zabura kaga annabi sulaiman amma sa wahayi annabi dawud shi ma gashi an bashi to amma su ba su dirtumu kada mu la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance ba ma yin bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah dukkanin su muna imani da su وقالوا كما suka ce su wadannan da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka ce sami'na Allah mun ji umarninka mun ji maganarka wa ata'ana wato sami'na shine mun ji ya Allah mun fahimta kuma mun yi shirin zamu aiki wa ata'ana mun riga mun yi aikin mun bi ghufranaka rabbana roƙonka muke ya ubangijinmu gafararka ya ubangijinmu rabbana almunadani ghufranaka kuwa sigar du'a'i a masdari ne bi ma'ana addu'a ay ighfir lana ghufran ka gafarta mana gafara ya Allah ya ubangijinmu daga cikin sigar addu'a wanda yake yawanci ma yawan sigar addu'ar annabawa tana zuwa da sigar rabbana malamai sun ce fa'idar yin addu'a da sigar rabb saboda akwai wato ar-rabb sunani wanda ya hada dukkan sifofin insani na Allah madaukakin domin ar-rabb shine wanda yake mahalicci mai kula da halitta saboda haka dan haka wanda ya halicce ki yake kula da kai yayin da zaka roƙe shi da wannan sunan shine ya tara shi zaka ga yawan addu'o'in annabawa zaka gare da wannan siga ne rabbi qad ataytini min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani muslima annabi ibrahim kuma rabbana ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب قد اتي رب اني اسكنت من ذريتي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي حساب هكا ما كنا الله ينونا منا ده wannan siga rabbana ay ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir makuma gare ka take ya Allah wannan a cikin wannan akwai ikrari da wato ranar al-qiyama yana daga cikin abubuwan da ake tawassuli da shi wajen addu'a ikrari da abubuwan imani kai ikrari da imani domin tawassuli ne da wannan ikrarin wajen Allah ya amsa addu'arka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana halin salihan bayinsa waɗanda Allah ya ce su ne 'yan aljanna ba wanda suke ruduwa da wato furan da adon duniya ba yace rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktuba yace rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabanna ya ubangijinmu mu mun yi imani dan haka ka gafarta mana zunubanmu ka tsiyar da mu daga azabar wuta Allah kuma ya yi mabiya annabi Isa su ma da wannan sifa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin Allah mun yi imani da abinda ka saukar mun yi biyayya ga manzanni ga manzo dan haka ka sanya mu ka rubuta mu a cikin masu shaida ya nuna mana ma kuma kan cewa a ƙarshen surata Ali Imran rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana to duk waɗannan shine wannan ma'anar shahid a cikin maganar ilaihi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir domin a ciki akwai jaddada imani da ranar lahira to haka ake so yayin da mutum zai yi addu'a ya yi wannan ko da Hausa ne Allah nayi imani nayi da kana amsa addu'a na san gare ka zan koma Allah kai mun kaza kai ma Allah wannan ka nuna bautar ka gare shi domin shaidar imani nuna bauta ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah yake amince ake tawassuli zuwa ga Allah da shi kenan iqrarin bukatarka ga Allah madaukakin sarki sannan Allah ta'ala ya ce sannan Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. An ruwaito daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari yana cewa yayin da Allah ta'ala ya saukar da amanar rasul ya zuwa ga غفرانك ربنا وإليك المصير قال جبريل سيد جبريل يا شيخ مزام الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن الثناء عليك الله يكفتن يبوء غريك وعلى أمتك لكما أكن عن أمك فصل توفع كي أدعى في أباك فسأل سيتنبيع سي الله يجي مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حزوك الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا أرى مواد ونري فأتي أبن ليك لإيكوني face abin da yake da iko ne abin da yake da iko shi zai iya yi wajen karfi da wajen abin da ya mallaka in Allah ya ce kai sallah dan ya sa ka iya sallah in Allah ya ce kai alwala ya sa ka iya alwala bi ce kai alwala da wurin kankara ba bi ce kai alwala bai kuma ce ka kwana sallah ba bai ce kuma duk lokutan nan da rana ka rinka sallah ka bar komai in ba sallah ba a sai sanya maka sallah 550 ci amma ya sanya mai da ita 5 din a matsayin 50 inda sallah 50 ce yaya zan sallah 50 a rana eh mushi ba to ne to shine ai saboda wannan ya Allah Allah mai rahama ne gare mu sai ce Allah baya dora mu rai abinda za ta ce sai abinda suka yi haka zalika wajen abinda wajen kudi bai ce ka dauko kudin gabaki dai ka zauna hannunka rabba bal ya hana wannan ma da ya tashi cewa ka biya sadaka ka biya zakka ba duk dukiyar ce za ka biya zakka ba laysa ala al-abdi fi abdi laysa ala al-muslim fi abdihi wa farasihi sadaqa dukiyar mutum a bawan mutum da motar hawan da dukin hawan sa babu sadaka akai kana da gida ba ce sai ka bi masa kima ka fitar masa da zakka ba kana da kaya da kake sawa ba ce sai ka fitar masa da zakka ba a dukiya ce wanda yake akwai ƙari a ciki falala Allah take zuwa maka kai noma Allah ya fitar maka da arziki sai ka fitar da wani abu ka bayar da shi zakka shi ma nawa ya dauka Allah bai dauki da yawa ba mafi yawan sai ya bar maka yayin da yace ka ciyar da ya dora maka wanda zaka ciyar da su bai dora maka ka ciyar da su daga abinda baka da shi ba shi yasa Allah wajen ciyarwa yake to la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma rai yayi abinda yake zai yi in ba daga abin da ya bashi sai abin da ya baka liyun fiqhu sa'atin min sa'ati wanda yake da yalwa mai walwala arziki ya ciyar daga cikin walwalarsa wanda aka fa takura masa arzikin sa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi duk wani ya daga cikin malaika lillahi nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da zai iya shi yasa duk abin da yake mutum ba zai iya ba shi ake ce ma mashaqqa to in aka samu mashaqqa al mashaqqa tajlibu at-taysir sai sauki ya sai Allah ya kawar da wannan ya ce kai alwala idan ka zo a cikin halin da yin alwala din zai sanya ka ka samu cuta ko cutar ka ta karu ko ka habu ko ka samu wata cuta ta daban ko jin ko warakar da kake kaunar zaka samu ta jinkir ta yi jinkiri kana mura an baka magani kana fatan kanta zaka samu sauki daga mura kana yin alwala mura ta koma danya ka san mura za ta koma danya to a nan wajen ba a ce kai mura ba a ce kai alwala ba sai ka je ka taimaka saboda aka ce kai wannan an dora maka abinda ba za ka iya ba ko za ka iya shi da wahala to Allah cikin rahmarsa baya wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inna tana da furu'i da yawa tana da furu'i da yawa wanda yake cikin littafin qawaidul fiqhiyya za ku gani Imam Suyuti a cikin al ashbah wan nadha'ir wajen qa'idar mashaqqa ya kawo misali da dama akan wannan wato Allah ba zai dora mutum sama da abin da yake da ikon yi ba wannan ya daga cikin lubufin Allah da halittarsa da tausayinsa gare shi da kuma kyautatawa sa da yake musu wannan aya ce ta shafe wa in tudu ma fi anfusukum aw tufu domin ba za ku iya wannan ba za ka iya kancewar ka tsaya kai kiwon abin da ke zaton da ke zancen zuci akwai wanda zai iya kiwon zancen zuciyarsa ka hana zuciyarka tunanin wani abu ka tsaya sallah ka hana zuciyarka ta kamo ta sha akwai wanda zai iya wannan za dai ka yi ranka linzami kada ka yi istifa in wani abu ya zo ka kawar da shi in wani abu ya zo ka kawar da shi abinda ba a so kai ta kamo tasha ya turo maka wannan aha haka ne sai ka ai ko an yi ai sai ka ne sai ka tafi to wannan kana da ikon ka hana kanka amma ba ka da ikon ka hana khatiri ya tsarsu a cikin zuciyarka to wannan shine wannan ayat ta shafi cewa Allah bai dora mana sai abin da take da iko sannan Allah ta'ala yace laha ma kasabat abinda duk ta aikata tayi tsururin sa na aikin alkhairi to wannan ladan sa na gare ta tabbaci wato matabbaci ne a gare ta wa alaiha maktasabat sannan akanta nauyin abinda ta tsururta na sharri shi ma yana nan kanta wato shi kamar an tsora maka nauyi ne kenan zaka dauka domin laifi daukan sa ake yi laifi daukan sa ake wa qala alladhina kafaru alladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmu khatayaku kafirai suka ce mu mu'mine ku bi hanyar mu dauki nauyin nauyi daukan sa ake shi yasa Allah ya kira su ya kira shi al-wizr wala taziru waziratun wizra ukhra rai wannan bai daukan nauyi baya daukan nauyin wani rai to sannan sai Allah ta'ala ya nuna mana abin da zamu na roƙon sauki daga gare shi yace rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu kada ka rike mu idan muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure mantuwa wato muka bar wata farilla abinda ka hana kace dole mu muka manta muka daina muka bari ko kuma muka yi kuskure muka aikata bisa kuskure muka yi kuskure shine ka hana mu mu sai muka je muka yi to Allah in muka yi haka ka yafe mana kada ka rike mu to shine yazo a hadisi cikin sahih muslim daga hadithin abi huraira Allah madaukakin sarki yace qala Allah na'am Allah sai yace na'am nayi a hadithin abi ibnu abbas kuma qala Allah qad fa'alt na riga na aikata kamar yadda yazo a cikin sunan a cikin sahih ibnu hibban sannan Allah ta'ala yace rabbana wala tuham rabbana rabbana wala la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isra ya ubangijinmu kada ka dora mana al-isr shine nauyi al-isr shine nauyi wanda yake ukumi kama a dora mutum ka kasa yin wani abu kamar yadda Allah kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora ma waɗanda suke gabanu yahudawa idan najasa ta taba tufar su ba za su wanke da ruwa ba sai dai su kona ta da wuta ko kuma su dauko reza wuka su yanke wajen babu tsarkin najasa a wajen in najasa ta taba mutum to mu Allah madaukakin sarki bai dora mana wannan ba sannan Allah madaukakin sarki ya dora musu tuban su daga zunubi ba shine kawai su istighfari ba sai su kashe junan su sai dai su karkashe junan su tsakanin masu laifi da marar salifi to Allah kada ka dora mana irin wannan nauyi shi yasa shari'ar musulunci shari'ar Allah shi ma akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce qad fa'altu nayi shi yasa Allah ya kawo mana shari'a mai sauki Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ji'tu bil hanifiyyati samha nazo da hanya shari'a wadda ke al hanifiyya mai kakkiya akan tafarkin annabi ibrahim samha mai sauki mai sauki mai saukin bi ya za ga yau mutum zai musulunta sai ga cikin sauki yana yin sallah yana yin addini yaro ma yana yi ko tsoho ne ko mai tsufan mutum ba zai kai lokacin da za a ce yau addini ya gagare shi ba sallar in ba za ka iya zuwa ka yi ta a masallaci ba da uzuri ka yi ta a gida in ba za ka iya zuwa abin a masallaci din in ba za ka a gida din ba za ka yi ta a tsaye ba ka yi a zaune in ba ka yi a zaune ba ka yi a kwance in ma ba za ka iya da motsawar jiki ba ka yi da idanun ka kawai in ba da idanun jikin ba ka yi ba ka yi da zuciya to shine wannan saukin addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya ya roƙa kuma Allah madaukakin sarki ya bashi sannan Allah ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da babu iko a gare mu a gare ka babu iko a gare mu da shi shine wato musibu da ayyuka da wato ayyukan bin shari'a da bala'i domin dama abubuwan da ake so mutum ya hakuri da su nau'i uku da'a kai hakuri wajen bin Allah kai hakuri wajen yin ta sabo kai hakuri wajen barin sa musiba kai hakuri wajen jimrinta in ta sauka to Allah kada ka dora mana abin da ba mu da iko ka sa mana da'ar da ba za mu iya yi ba ko ka sa mana barin haramun din da ba za mu iya barin sa ba ko kuma ka sa mana musibu da bala'ai da ba za mu iya daukar su ba ba a mutum ba ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana roƙon Allah al-afiya mafi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yafi mutun ya roka daga Allah shine al'afiya aminci daga musiba aminci daga bala'i lafiya daga musiba daga bala'i domin afiya tana zuwa a cikin addini a cikin duniya da kuma al'akhirah wanda Allah ya bashi lafiya a cikin addini shine zaka ga ba zai zama to ya zame daga tafarkin gaskiya ba ba zai zama to yana safan Allah ba bai zama to baya iya bin Allah ba to Allah ya bashi aminci ya bashi lafiya a cikin addininsa lafiya a duniya Allah bai bashi talauci ba Allah bai bashi rashin lafiya ba Allah bai bashi kangararriyar mata ba Allah bai bashi kangararrun iyaye ba duk wannan afiya ya baka lafiya a jikinka da dukiyarka sannan lafiya a lahira shine Allah ya mutar da kai daga fitinar kabari da tambayar kabari da azabar kabari afan ba tambayar kabari ba fitinar kabari da azabar kabari da tashin hankalin ranar alkiyama da shiga wuta da zamiya a cikin shirat sirat da shiga wuta jahannama wal iyadu billah duk wannan alkiyama ne nemanta wannan aka ake so kada ka ce ai wannan ai sai ragwaye masu karfin imani sai su ce Allah ya bamu hakurin jurewa ina wani kai wani mutum wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi bashi da lafiya sai ya ganshi sai ramewa yake sai karewa yake sai ya tambaye shi ce kai ko bawan Allah me kake yana nan a cikin sunan Tirmidhi wannan hadisin sahihi yace me kake faɗa yace Allah ai ya rasulullahi ai cewa nake Allah azabar da zaka yi min a lahira ke min ita a nan duniya yace wai hak la tutiquha yace miskini wane kai ba za ka iya ba yace salillah al'afiya ka roki Allah afiya ka roki Allah ya baka ya amince maka kare jarabce ka to amma waye zai ce zai iya ma Allah har yace Allah ba ni karfin in iya maka ba ni karfin in jure ma hakurinka ba ni karfin in jure ma musibar ka a'a ka ce Allah karkai min musibar domin ai ba wai musibar ta nan a ji bane dole sai Allah ya kawo ta Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum aw amantum me Allah zai da azabar ta ku in kuka godiya ga Allah kuka imani ai ba wai azabar dole sai Allah ya yi ta ga wani bane sai Allah ya bari ya kyale ya yafi saboda haka ba wai dole ne sai Allah ya maka musibar ba balantana ka ce Allah ka bani jibrin dauka ka ce rabbana la tu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana kada ka dora mana abin da ba mu da shi ka roki Allah kuma al'afiya Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid din wa ad-dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dare da rana zuwa karshen addu'a wa'fu anna Allah kai mana afwa wato al'afu shine wato ya zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki bai maka ya zamanto ya yafe maka ya kyale ka shi kai malaifin ya yafe shine al'afu at-tasaffu wato adamul akhadh bidh-dhanb ba zai maka uquba akan zunubin da kai ba zai maka azaba ba shine ma'ana Allah ya maka afwa Allah kai mana afwa ma'ana kada kai mana azaba akan wannan zunubi kamar yanda Allah ta'ala yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa bawana idan yayi zunubi ya tuba sai Allah ya ce bawana ya san yana ga ubangiji wanda yake yi in aka yi masa zunubi in aka yi masa laifi yake yin uquba akan laifi kuma yake ya kaiwa ne shi to yin afuwa shine Allah kada kai mun hukuba akan laifi waghfir lana kai mun kai mana gafara ma'ana gafara wato ka siturce aibin namu kada ka tona mana kada ka tona mana domin saban Allah hanyoyi da dama Allah yake tona asirin mutum da shi domin saban Allah idan yayi kanta a jikin mutum za a gani a fuskarsa zai ji a cikin zuciyarsa za a gani a cikin zukatan mutane za a gani akan arzikinsa to wannan Allah kai mana gafara to wato Allah kai mana karfi kai mana sutura wato tsakaninmu da halittarka kada zunubi da muka yi muka saba maka ya zo ya yi tasiri tsakaninmu da halittarka ka tona mana asiri ka jefa kiyayya a cikin zukatan ka jefa kiyayyar mu a cikin zukatan mutane saboda mun saba maka ka dauke albarka a cikin dukiyar da ka bamu ka sanya mana talauci kullun yana lazimtar mu duk wani yana daga cikin tasirin zunubi wanda gafara take rufewa shine fa'idar istighfar warhamna ka ji kanmu wato kai mana rahama da rizke mu ya zama to mun yi istiqama ya zama to ba mu sake komawa cikin saban ka ba shi yasa ne malamai shi yasa ne wanda daga cikin magabata yake cewa kowanne zunubi yana bukatar abubuwa guda uku kowanne zunubi yana bukatar abubuwa guda uku abinda ke tsakaninka da Allah shine ka nemi afwa ya yafe maka
sannan tsakaninka da halittar Allah kada wannan zulubin yayi mummunan tasiri a cikin halittar Allah Allah ya tona maka Allah ya tona maka asiri ya zamanto yayi tasiri a cikin zukatan mutane da kuma cikin halittar Allah tsakaninka da halittar Allah kun san wanda yake laifi in ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya da duwatsu da tsuntsaye da dabbobi duk suna cewa Allah alhamdulillah Allah ka hutar da mu ka mutu shi mu wani shi yasa da wani aka wuce da nayi zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mustarihun wa mustarahun min sannan abu na uku da ake bukata a cikin kowane zunubi shine wato ya zamanto kan cewa akan mustaqbal akan gaba ya zamanto ka ci gaba da istiqama wato ya tsare ka kada ka sake komawa cikin irin sa abubuwa guda uku ake bukata a cikin zunubi da wannan duk wannan addu'ar ta wannan sura ta shiga cikin su anta maulana Allah kai ne majibincinmu ai anta waliyuna kai ne majibincinmu wa nasiruna kai ne mataimakinmu wa alayka tawakkaluna gare ka muke do akan ka gare ka muke dogara wa antal musta'an kai ne muke neman taimakonka wa alayka tuklan gare ka muke dogaro wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi gare mu sai da kai ya Allah shine ma'anar anta maulana duk wannan ma'ana tana ciki fansurna ala alqawmil kafirin dan haka bamu nasara akan mutane kafirai ai waɗanda suke jayayya da addininka suke inkarin kadaituwarka ya Allah suke musun annabcin manzanka suke bauta ma wani ba kai ba suke shirka da kai tare da bayinka to Allah ka bamu nasara akan su ka sanya karshen al'amari gare mu yake a nan duniya da lahira ba gare su ba Allah ta'ala shi ma yace na'am a wata hadisi ibn Abbas kuma yace qad fa'ala arwaito daga Mu'adh ibn Jabal cewa ya kasance in ya karanta wannan aya in ya kara suratul baqara sai ya ce amin cewa amin a suratul fatiha wannan ya zo daga nassin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajen suratul baqara saboda wannan addu'o'i an rawaito daga fi'ilin salaf wanda daga cikin magabata Mu'adh ibn Jabal yana cewa amin saboda abin da ke cikin wannan ayoyi na tarin alkhairin duniya da lahira da Allah ya koya mana roƙon sa shi to hakika fa wannan ya nuna mana irin girman waɗannan suru waɗannan ayoyi guda biyu wanda aka ƙara suratul baqara da su wannan shine karshen suratul baqara suratul baqara wadda take ta kunshi aya da take kowace girma a cikin alqur'ani kuma ta kunshi wannan aya wadda ta zo baiwa da kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa daga wani wata taska daga rashin al'arshin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sura za ta zo ranar alkiyama za ta zo ranar alkiyama kamar wato girgije ne da ita da suratul ali imran suna yin hujja ga mai karanta ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ta domin abin nan fa inna qira'ataha baraka a wata riwaya fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra karanta suratul baqara ko haddace ta albarka ce ma'ana albarka alkhairi ne mai yawa barin ta kuwa da na sani wala yastati'uha albatala yan dabo bokaye ba za su iya mata ba wato ita ce maganin bokaye ita ce maganin bokaye da aljinnu su iyayen gijin nasu ita ce maganin suratul baqara Allah ya ba mu albarkacinta kuma Allah ya sanya mu cikin wanda suka rike ta suka samu albarkar da take cikin ta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk da Allah akwai wani dan uwa da yake fama da ciwon hanta yana neman yan uwa a taimaka masa da addu'a ina roƙon Allah a wannan majalisi da shi da dukkan sauran yan uwan mu wanda suke da lalurar rashin lafiya wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu mu kuma ya ba mu ya inganta lafiyar sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam